بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك يا سادوا وأن يمتشي من البركة أيو جمعة sha tara ga watan al-Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1435, wanda kuma yazo daidai da 22 ga watan 11 miladiya ta 2013 a wannan masallaci mai albarka, masallacin Uthman ibn Affan a nan gadan kaya. A wannan majalisi wanda muka saba tafsirin al-Qur'ani mai girma a cikin sa, bayan dan tsaiko da muka samu bayan mun sauke ko mun kai karshen wannan alqur'ani, mun karanta sura ta karshe, ita suratul Nas, wanda kuma yau gashi Allah ta'ala da ikon sa da kudurar sa ya sake ba mu dama domin mu sake dawowa, mu sake dauko karatu daga farkon alqur'ani har kuma zuwa inda Allah ta'ala ya kaddara mana za mu je. Saboda haka yau za mu fara da tafsirin suratul Fatiha. Bismillah malam Rahman.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
القرآن littafi ne daga cikin littattafan Allah ta'ala, kuma shine littafi na karshe wanda Allah ta'ala ya zaɓi wannan al'umma ya saukar mata da shi domin ya zama shi da cikamakin saƙonni da Ubangiji ta'ala ya turo a doron ƙasa. Al-Qur'ani littafi ne mai daraja, Ubangiji ta'ala ya haɗa masa fuskokin daraja da girma daban-daban. Na farko, Allah ta'ala ya zaɓi ya saukar da shi ga annabin da shine mafificin annabawa duka, shine annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sannan kuma Allah ta'ala ya zabi ya saukar da shi a garin da yafi kowane gari daraja da matsayi da martaba, shine garin Makka. Sannan Allah ta'ala ya zabi ya saukar da shi a cikin watan da yafi kowane watanni, yafi kowane watanni daraja da martaba, shine watan Ramadan. Sannan ya zaɓi saukar da shi a karan farko a cikin daren da ya fi kowane dare daraja, shine daren Lailatul Qadr. Sannan ya zaɓa masa harshen da ya fi kowane harshe, shine harshen Larabci. Sannan ya saukar da shi ga al'ummar da ta fi kowace al'umma, ita ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka duk waɗannan nau'ukan girmamawa ne da daraja da Allah ta'ala ya wa al-Qur'ani. Shi yasa ya kasance shine mu'jiza ta farko da Allah ta'ala ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda ya tabbata daga gare shi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu wani annabi face an bashi mu'jizar da zata sa mutanansa su yi imani da shi ni abinda aka bani na mu'jiza shine wahayin da Allah ta'ala ya mun wato alqur'ani saboda haka alqur'ani tace mu'jiza da Allah ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce take tabbatar da cewa daga Allah wannan sako yake shi kuma manzo ne daga Allah ta'ala don haka alqur'ani ba karaman abu bane shi yasa a koda yaushe ya kamata musulmi su damu da sha'anin alqur'ani ta fuskar karantarsa da karantar da shi da haddace shi da fuskantar ma'anoninsa da kuma yada koyarwarsa da aiki da abin da yazo da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama haka ya nuna a rayuwarsa ya nuna cewa sanin alqur'ani da abin da ya kunsa shine gaba da komai a rayuwar dan adam shi yasa duk sanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura dan sakonsa ya tura jakadojinsa to abin da yake gaya musu ko yake nusantar da su akai shine su koyar da alqur'ani kamar yadda ya tura Amr ibn Hazm zuwa Yaman ya umarce shi da ya karantar da mutanen Yaman alqur'ani Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu yana cewa farkon waɗanda suka zo mana Madina daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne Mus'ab ibn Umair da kuma ibn Ummi Maktum suka zama jakadun annabi sallallahu alaihi wa sallama masu karantar da mu alqur'ani shi yasa Mus'ab ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu ake kiran shi da al-Muqri wato mai karantar da mutane alqur'ani wannan shine jakadan farko a tarihin musulunci shine jakada na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Madina domin ya koyar da ɗan tsirarin da suka yi imani da shi tun gabanin yayi hijira zuwa Madina wanda yana nuna matsayi da daraja da martaba da muhimmanci na alqur'ani a rayuwar al'umma ta musulmi shi yasa idan mutum yayi hijira zuwa Madina a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai a hada shi da wanda zai karantar da shi alqur'ani ce to kaje gurin wani ko hada shi da wani zama shi yake nuna masa yake karantar da shi alqur'ani lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi fathu makka sai ya barwa mutanen makka attab ibn usaid tare da mu'az ibn jabal ce su karantar da mutanen makka alqur'ani dan su san me Allah ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kaddamar da wanda ya karanci alqur'ani ya wuce gaba a cikin al'amura daban-daban annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah wanda zai yi wa mutane limanci ko ya fi cancanta da limanci wanda ya fi su sanin karatun alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a gabatar da shi saboda haka ya kasance ba shekaru ake dubawa ba ba dadewa ake dubawa cikin tafiyar ba abinda ake dubawa shine sanin alqur'ani da sanin hukuncensa saboda haka mutum ko da yaro ne idan ya kasance a cikin jama'a ya fi sanin alqur'ani to shi ya fi cancanta ya musu jagoranci a sallah ko da kuwa akwai wadanda suka fi shi shekaru shi yasa Amr ibn Salima ya kasance shine wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi damar yayi karanta yayi wa mutanansa sallah duk da karancin shekarunsa a lokacin shekararsa 6 lokacin da suka zo da shi da jama'arsa zo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ku je wanda yafi ku karatun qur'ani ya muku limanci da suka je aka jarraba sai ya kasance shi wannan yaro karami dan shekara 6 shi yafi kowa karanta wato haddace alqur'ani ya zama ne shi ake sawa yayi limanci kaga wannan yana nuna daraja da martaba da falalata alqur'ani a cikin al'ummar musulmi haka nan koda an samu irin mace-mace haka da yawa ko a wajen yaki ko wani abu irin wannan ya zama ne za a yi kabari wanda zai kunshi jama'a da yawa to akan fara gabatar da makarancin alqur'ani wato wanda yafi karatu alqur'ani sai a gabatar da shi ko lokacin da wasu sahabbai suka hadu za su yi tafiya annabi sallallahu alaihi wasallama yace cikin ku ayi fadda aka ce ga wani ya da suratul baqara yace anta amiruhum kai ne zaka zama shugaba to duk wanda yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ta nuna wa sahabbansa muhimmanci da martaba da daraja ta alqur'ani shi yasa ya tabbata a cikin sunnar sa sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Musa al-Ash'ari cikin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna min izlalillahi ijlal dhishaybati al-muslim sanna wa hamil al-qur'an غير الغالي فيه والجافي فيه واكرام ذي السلطان المقصد النبي صلى الله عليه واله وسلم yace yana daga cikin girmama Allah girmama dattijo wanda yake da furfura da kuma girmama wanda yake yana dauke da alqur'ani ba wanda yake wuce gona da iri ba ba kuma wanda yake ja da baya ba a cikin sha'ani alqur'ani sannan kuma da girmama duk wani shugaba mai adalci annabi yace to girmama waɗannan alama ce ta girmama Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wa al'umma cewa mafi darajar mafi tsadar abinda za su yi aiki wato za su yi na aiki shine karantar da alqur'ani ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi ficin ku ko mafi alkhairin ku shine wanda ya karanci alqur'ani kuma ya karantar da shi an tambayi Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala cewa da mutumin da zai zauna karantar da alqur'ani ga al'umma da wanda zai fita jihadi domin kare martabar addini cikin su wane ne yafi falala a gurin Allah Sufyan al-Thawri yace yana ga mai karantar da alqur'ani yafi wadanda sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya zaba su zama sune yan majalisar sa sune wadanda ake kira alqurra wato wadanda suka san alqur'ani suka san abin da ya kunsa shi sune sayyidina Umar ya zaba su zama yan majalisar sa abokan shawarar sa har ma daga cikin su ya shigo da Abdullahi dan Abbas dattawa suka rika ganin kamar ba a girmama su ba staya za a shigo da Abdullahi dan Abbas lokacin da shekarunsa bai cika ko shekara 20 ba su ma kuma suna da yaya samari kamar sa in abun haka ne su ma su gayyato yayan su mana to sai da lokacin da sayyidina Umar ya bujuro musu da suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath yace kowa ya faɗa abin da ya fahimta karkashin wannan sura kowa ya faɗa abinda yake gani shine abinda zai iya fahimta daga wannan sura sannan ya tambayi Abdullahi dan Abbas yace kai me ka fahimta yace ina fahimtar Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa aikin sa ya kare ajalin sa ya matso sayyidina Umar yace to wannan fahimtar da kai ita ce ni ma nayi yace wa kuma waɗannan dattijai yace to kun ga dalilin da yasa na jawo wannan yaro na sa shi cikin ku ba haka kawai yasa na sa shi cikin su sai dan kasancewar sa ya san alqur'ani don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadhu bihi akharin Allah yana daukaka wasu mutane ta hanyar wannan alqur'ani kuma yana kaskanta wasu ta hanyar sa don haka alqur'ani wani abu ne da ya dace ko ya ce ya wajaba duk musulmi ya dauke shi da muhimmanci kwarai da gaske wajen karanta shi da kuma fahimtar ma'anarsa ba wai ana rufin kawai ka karanta shi ba tare da kana fahimtar me kake karantawa ba a'a ba dan wannan kadai Allah ta'ala ya saukar da alqur'anin ba duk da cewa ba muna cewa wanda ya karanta alqur'ani bai fahimci abin da ya karanta ba ba shi da lada yana da lada amma babban abin bukata shine ya karanta ya kuma fahimci me alqur'anin yake faɗa masa me yake umarta sa da shi domin ya aiki da wannan me kuma yake hana shi domin ya bari wannan shine wato ita ce babbar manufa babbar gaya da ta sa Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani don ya zama shiriya ga mutane hudan lil muttaqin don ya zama shiriya ga mutane wannan shine dalilin da yasa aka saukar da shi ashe kaga abin takeici ne a ce mutum musulmi yana karanta alqur'ani amma bai san me yake karantawa ba isa wani daga cikin magabata yake cewa yana mamakin mutumin da yake karanta Qur'ani yake karanta aya amma bai san me yake faɗa ba yace yaya zai dandani dadin wannan ayar da zai ji zakin ta alhali yana karantawa bai san me yake karantawa ba umarni ne ake bashi hana shi wani abu ake yi labarin wani abu ake bashi duk bai sani ba, ce to ya za a yi dandani gardi da zaki na wannan ayar, ce abin mamaki kuma haka za ka samu mutane. Wannan a wancan lokacin ma ballantana a yanzu, da dama mutane sun shiga karkashin fadar Allah, qulur rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, mutane sun gwatsar da wannan alqur'ani, sun aje shi gefe guda ko sun maida shi wani kundi ba na shiriya ba, ba na a karanta a shiriyo ba, ba na a karanta a wa'azantu ba, ba na a karanta shi a ji sakon Allah ba, a an dauka kawai karatun shi dan a samu wata biyan bukata ta duniya, sai a ce a sauke masa alqur'ani dan ya samu ciniki, ko a sauke masa alqur'ani saboda yayi sabon gida kada ya rushe, ko kada wani bala'i na gobara ya auka wa gidan, ko a sauke masa alqur'ani saboda wata kwangila da yake nema, ko wani mukami da yake takara. Kaga maimakon a dauki alqur'ani littafi ne na shiriya wanda zai yi maka jagoranci, ya bude maka ido ka fahimci yadda rayuwarka ya kamata ta kasance a doran kasa, sannan kuma ya maka jagoranci zuwa ga Allah, maimakon a dauke shi da wannan manufa sai aka dauke shi a'a wani kundi ne na biyan wata bukata ta duniya da takaitacciya. Babu shakka wannan tabarbarewa ce da lalacewa ta al'ummar musulmi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin hadisin Imran ibn Husayn wanda Imam Tirmidhi ya rawaito, cewa iqra'ul qur'ana was'alullaha bih فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن ثم يسألون به الناس وكرنت القرآن ومرقوك ألا دشي زاسا موسى متاني سنة كرنت القرآن أما كما بقاتل سبول موسى سكينيما وكاقا وانا باب شكا چنزا من فرد تسا ألا يسو كد القرآن عن چنزا تأميد اتوانا أبو دبان يزمانا wanda yake karanta alqur'ani maimakon a bashi matsayin da Allah ta'ala ya bashi, saboda yana karanta magana da tafi kowace magana zama gaskiya, yana karanta magana da tafi kowace magana tsada, maimakon a bashi darajar da yake da ita, sai ya zamana shine kaskantacce, shine wulakantacce, shine ake sai an ci an rage ake bashi. Kuma wasu suka dauka haka ma ya kamata a yi, har ake daurewa barar almajirai gindi, ce ai dole tunda alqur'ani suke karanta dole sai sun yi bara, dole sai sun zauna a cikin datti, dole sai sun zauna cikin kazanta, sun zauna cikin cututtuka, sun zama kamar ba su da gata, suna yawo kwararo kwararo suna bara, in an ga dama a ba su, in an ga dama a kyare su, in ga dama a kore su, sannan kuma suna cikin hadarin fadawa cikin miyagun dabi'u, ko su fada a miyagun hannaye karshe su zama mashaya, yan kwaya, yan daba barayi ko yan damfara, wanda kuma abinda suka fito ko aka ce an fito da su su yi shefu komai daraja, shefu komai tsada. Ya kamata a ce alqur'ani ya wuce wannan zamana wanda za a girmama, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin girmama Allah girmama wanda yake karanta alqur'ani. Ya zamana su suka fi samun gata sama da kowa, sun fi samun gata sama da wanda yake karantar likitanci, ko yake karantar engineering, ko yake karantar kowane ma irin ilimi. Ya zamana mai karanta alqur'ani ya fi shi samun gata, an fi shi karrama shi. To amma abin takeici sai kaga har daga cikin musulmi ne ake samun waɗanda suke tsayawa kai da fata akan cewa a ci gaba da haka, kuma haka ya dace, wanda kuma mun sani cewa wannan ba koyarwa bace ta addinin musulunci. Don haka wannan majalisi kamar da ku sani majalisi ne wanda kokarin da ake yi shine a fito da wani abu dan kadan daga cikin tafki ko in ce teku na ma'anonin alqur'ani. Ma'anonin alqur'ani abu ne da ba za ka iya karade su gaba ɗaya ba, sai dai a dan tsinci abin da za a tsinta. Shi yasa koda za a fassara aya ko sura a wuce, inda za a sake dawowa za a fassara ta, so sai an faɗa abinda ba a faɗa ba jiya. Kuma yau in ka ji wannan tafsiri gobe ka ji na wani, za ka ji wani abinda ba ka ji shi jiya ba. To wannan alama ce ta cewa magana ce ta Allah, magana ce ta Rabbul Izzati, magana ce ta wanda ya san komai. Saboda haka alqur'ani kundi ne da ya kamata mu bashi muhimmanci kwarai da gaske wajen karantarsa, da kuma fahimtar abinda za mu fahimta na ma'anoninsa. Kullum za a karanta shi, a yi tadabburinsa, a yi tintintini cikin ayoyinsa, to za a fahimci abubuwa da dama wanda da ba a fahimta ba. Suratul Fatiha, wannan sura ita ce sura ta farko wacce take zuwa a mushafi. A mushafi ita ce ta farko, amma shi ita ce ta farkon sura da aka saukar. Wasu malaman sun faɗi haka, sun ce ita ce ta farko saboda an kira ta Fatihatul Kitab, wato an buɗe Alkur'ani da ita. Akwai wanda suka kafi akan wannan ra'ayin, suke ganin cewa ya kamata a yadda cewa Fatiha ita ce sura ta farko da Allah Ta'ala ya saukar kafin ya saukar da kowace sura, saboda ita ce kamar take baka ma'anonin Alkur'ani a dunkule, wato tana tamkar muqaddima, gabatarwa ta kowane littafi. Sai kowane littafi, littafin yakan yi gabatarwa, cikin gabatarwar zai dunkule manufofin da ya sa ya rubuta wannan littafin, ta yadda in ka shiga sauran fasalulluka na littafin zaka ga ƙarin bayani ne da warwara da ainihin sharhi na abin da ya dunkule a cikin muqaddima. To Fatiha kamar muqaddima ce ta Alkur'ani, don haka muqaddima kuma daman tana zuwa ne a dunkule, don haka ya kamata ta zama ita ce farko a ra'ayin wasu. To amma wannan ra'ayi ba shine ra'ayin da dalilai suke karfafa ba, ko da wasu malamai sun faɗi haka. Suratul Fatiha suna ganin sura ce da ta sauka bayan Iqra, Suratul Alaq, da kuma Suratul Muddathir, sannan Suratul Fatiha. Wasu sun ce a'a, akwai Suratul Nun wal Qalam ta rigata, Suratul Muzammil ta rigata sannan ita. A jerin tartibin saukar surori na Jabir ibn Zaid Abu Shasa ya ambaci Suratul Fatiha a matsayin ita ce sura ta biyar a tartibin saukar surorin Alkur'ani. Ko tartibin surorin Alkur'ani a cikin wannan mushafi ba wai tartibi bane wanda Allah Ta'ala shi ya saukar da Alkur'ani bisa wannan tartibin. Wannan ijtihadi ya shiga a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ayoyi suna sauka, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa aya kaza a sa ta a sura kaza, in aka saukar da aya ce to a sa ta wannan a cikin sura kaza, kamar da cikin hadisin Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, duk wata aya da ta sauka sai ce to a sa ta a sura kaza, har Alkur'ani ya gama sauka a haka. Saboda haka tartibin ayoyin Alkur'ani wannan tawqifi ne, wato ba ijtihadi bane na wani. Ayoyin Alkur'ani kowace aya a mahallin da take, Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yace a sa ta anan. Shi yasa zaka ga wani lokaci aya abinnan mansukha ta zo, nasikha ta zo, sannan kuma daga baya mansukha ta zo. Kama cikin suratul Baqara, wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara. Bayan ta sai kuma wannan ita ce abinnan nasikha din, ita ce hukuncin ta yake nan har yanzu. Matan da mazajen su suka rasu su zauna su yi ta kaba wata hudu kwana goma, wannan shine hukuncin da yake tabbatacce, shine nasikh din. Daga baya mansukh din kuma yazo, walladhina yatawaffawna wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim matan ila al-hawl ghayra ikhraj. Kaga wannan a tartibin jerin gwanan ayo ita ce ta zo daga baya, kuma an san cewa an-nasikh yana zuwa ne daga baya sannan al-mansukh. Wannan yake nuna maka cewa tartibin haka yake, haka yake. Saboda haka shi yasa lokacin da Abdullah ibn Zubair ya ce wa Uthman ibn Affan, ya karanta masa wannan ayar, ya ce ya yaga haka an fara kawo ayar da ita ce hukuncin ta yake na, sannan kuma aka kawo ayar da take na mansuha wacce aka shafa hukuncin ta, sai ya ce haka yake lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa ba kuntu li ughayyira fil min al-Qur'ani shay'a, ji ba abinda zan canza na al-Qur'ani. Saboda haka tartibin ayoyin Alkur'ani yadda suke din nan haka suke, amma tartibin suwar wannan ijtihadi ne na sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa masahif din sahabbai kamar mushafin Abdullah ibn Abbas da mushafin Ubay ibn Ka'ab da mushafin Ali ibn Abi Talib da kuma al-mushaf al-Uthmani, wanda shine yanzu duniyar musulmi gaba ɗaya ta haɗa kansa, tartibin surorin sun sha bamban, wanda yake nuna maka cewa tartibin ba tawqifi bane, tawfiqi ne, ba wani abu bane wanda yake da nassi, wani abu ne wanda yake da ijtihadin sahabbai. Amma da karshe al'umar filmi gaba daya tayi ijma'i akan wannan wannan tartibi. Shi yasa zaka ga a lokacin da muke tafsiri muce ita ce ta kaza wajen sauka, sai kaje a ayoyin da suka fara sauka sune can karshe, sura ruku da suka sauka daga baya sai kaje sune a farkon suratul baqara madaniya ce. Amma wadancan saurori kuma da karshe suratul alaq zaka dukkan su makkiya ne. To haka wanda yana nuna maka ba yadda tartibin saukar su yake ba haka yake a cikin mushaf. Kalmar sura ta zo a cikin alqur'ani, wa idza ma unzila suratun فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم سورة أنزلناها وفرضناها دو كلمة سورة تنانا أتشكى القرآن الله تعالى أمبتش كلمة سورة يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم كاكا كلمة سورة الله يكاوت أتشكى القرآن ya kuma yana ishara zuwa ga ayoyi, wato tarin ko jerin gwanan ayoyi sune sura din. Munafikai suna jin tsoron a saukar da wata sura, ko idan aka saukar da wata sura, wa idza unzila suratun an aminu billahi wajahidu ma rasuli ista'zanaka ulul qawli minhum wa qalu darna nakum ma'al qa'idin. To wannan kalmar sura malamai suka ce kure tana nufin sur daga sur ne, wato abin da yake waye kamar yadda kake cewa ganuwa, sur ganuwa wanda yake waye gari. Kamar ita sura wasu ayoyi ne wadanda suka kewaye wasu ma'anoni ki kada ki diddiga guka ya daddu, ko kuma sura daga ainihin at-tasawwur. At-tasawwur kuma yana nufin daukaka, wato kamar wadannan ayoyi da suka hadu ayoyi ne wadanda suna da daukaka. Daga kalmar sura wani abu ne wanda ya zo a cikin alqur'ani, kuma ana ishara zuwa ga wasu ayoyi waɗanda suka hadu suka bada ita wannan sura din. Sannan sunayen sura, sunayenta, wasu sunayen sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo wannan surar da wannan sunan, kamar wannan suratul fatiha, suratul baqara, suratul ali imran, wanda duk sunayensu sun zo a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam. Wasu kuma sunayen ba su zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, haka cikin lokacin da sahabbai suke karantawa suke kiran wannan suna. Shi yasa kalmar sura kaza babu shi a cikin mushaf al-mushaf al-Uthmani. Al-mushaf al-Uthmani babu suratu kaza makkiyatun wa hiya wa ayatu kaza kaza kaza. Wana a mushafu al-Uthmani ba daga cikin magabata ma akwai wanda suke ganin makaruhi ne ma rubuta wannan, dan kada wani jahili ya dauka wannan suratu kaza din makkiya kaza wa hiya ayatu kaza shi ma din Allah ne ya saukar da shi haka, kuma ka san haka din ne. To da yanzu jahilai suna zaton, shi yasa zaka ga makarantan mu wadanda ba su karanci abin da ilimi ba an dai haddace, amma ba za a san da aka zo sai an fada, kuma wani bangare ne na haddar shi kansa, inda baka haddace wannan ba to ka bar wani abu na alqur'ani. To shi yasa lokacin da Abubakar Sirraj Az-Zibrqan ibn Abdullah ya tambayi wani tabi'i da ake kiran shi Abu Razin Mas'ud ibn Malik, yake tambaye shi cewa sura kaza na iya rubuta ta alqur'ani? Yace a'a, kada ka rubuta, dan kada wasu wanda suke jahile su zo su gani su zaci cewa alqur'ani ne. Wannan riwaya tana da cikin littafin Abu Ubayd Al-Qasim ibn Sallam Fada'il Al-Qur'an, cikin Fada'il Al-Qur'an akwai ta cikin littafin Al-Masahib na Ibn Abi Dawud, Abubakar Ibn Abi Dawud kuma ya kawo wasu asar ire-iren su da dama daga magabata waɗanda suke nuna karhancin rubuta wannan din, saboda gudun illar waɗanda ba ilimi gare su ba su zaci cewa wannan wani bangare ne shi ma na alqur'ani, tare da cewa baya daga cikin bangaren alqur'ani. Shi yasa zamu ga Abdullahi dan Abbas kamar yadda Sa'id ibn Jubair yake tambaye shi cewa zai iya cewa suratul hashr, yace a'a, kanka ce suratul hashr, ce suratul nadir. Ya hana shi suratul hashr don kada dauka al-hashr anan ana nufin tashi al-qiyama wanda kuma ba wannan ake nufi a cikin surar ba. To kaga wannan ya nuna cewa sunan ba duka ne suka ji daga baki Annabi sallallahu alaihi wasallam, inda duka daga baki Annabi aka ji sunan, to dan me Abdullahi dan Abbas zai ce ka a ce suratul hashr a ce suratul nadir, kaga ba zai yiwu ba. Abdullahi dan Abbas da Allah ta'ala da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka masa Allah ta'ala ya bashi fahimta al-Qur'ani, a ce ya hana ya faɗi wani abin da shi daga baki Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji shi. Saboda haka cikin surori akwai wadanda an samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo su da wannan sunan da ake kiran su da su, wasu kuma daga bakin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ji. Shi yasa zaka ji sura daya ce tana da sunaye kaza, ana ce mata kaza, ana ce mata kaza, ana ce mata kaza, saboda wasu an ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wasu daga bakin sahabbai, wasu kuma malaman tafsiri su karan kansu sukan ambaci sunan sura din. Suratul Fatiha tana da sunaye, tana da sunaye da yawa. Suyuti a cikin littafin al-Itqan na da ya kawo sunayenta ya fa 20, ana ce mata kaza, ana ce mata kaza, amma da dama kawai dai sifa ce, ba sifanta ta da shi, kuma wasu babu hadisai, wasu babu asar daga sahabbai. To amma dai abin da yafi tabbata na sunan wannan sura, akwai suratul Fatiha, akwai suratul Fatiha, domin ita ce farkon abinda aka buɗe Al-Qur'ani da shi. Ta ya tabbata a cikin hadisin Ubadah ibn Samit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga wanda bai karanta fatihatil kitab ba. Saboda haka an kirawo ta suratul Fatiha, lianna biha tuftahu, lianna biha futihatil masahif, da ita aka buɗe masahif duka, sannan kuma da ita ake buɗe sallah. Zaka fara sallah, to ita ce farkon abinda zaka karanta a Al-Qur'ani. Saboda haka ake kiranta suratul Fatiha, ana kiranta wato ana kiranta har ila yau ummul kitab, ana kiranta sab'ul masani, ana kiranta ummul qur'an, ana kiranta da sunaye daban-daban banda wannan su. Waɗannan sunaye kamar ummul qur'an, ummul kitab, sab'ul masani, ya zo a cikin hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin ummul qur'an وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. القرآن سبع المثاني وأن الله تعالى يا أم بشيت ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ونجي يا كرا وتدا السبع المثاني وتو سورة مئة يبقي كما وش أكي ميم تكرات أنت وتو أكي يوم ميم تكرات أنت ثم سلمي أكل واجبين يكرن تونا سورة أقل سو شابقي a sallolinsa akalla. Wannan idan ba zai yi rawatib ba, in zai sunnonin rawatib, to zata zai wannan adadin zai ninku, ballantana kuma a ce zai yi qiyamul layl. Saboda haka kaga ashe sura ce da ake yawan maimaita ta, sura ce da ake yawan maimaita karatu ta, shi yasa aka kira ta al-masani, ayoyinta bakwai, sannan kuma ana yawan maimaita karatunta. Wasu ce ana kiranta as-salah, shi ma sunanta ne as-salah, saboda hadisin Abu Huraira, qasamtu as-salata baini wa baina abdi, qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Allah ta'ala yake cewa na raba sallah gida biyu ni da tsakanina da bawana, na raba sallah gida biyu tsakanina da bawana. Kace sallah ana nufin karatun Fatiha, rabi nawa rabi na bawana, kamar yadda za mu yi bayani a nan gaba. Hakan nan ana kiranta, wasu ce ana kiranta da suna ar-ruqya, saboda ana karanta ta a matsayin tofi addu'a. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin Sahih Bukhari, lokacin da sahabin nan ya yi wa wani da kunama ta harba tofi da wannan sura, ya masa tawaida da ita kuma ya samu sauki, aka ba su abinda za a ba su na dabbobi, suka zo suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ga abinda ya faru. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ma yudrika annaha ruqya, ya kai ka san wannan ruqya ce. Saboda haka wannan duk yana daga cikin sunaye da ake kiran wannan sura da ita, kamar yadda muka ce Suyuti ya ambaci sama da haka. Sannan sura ta bude ta fara da bismillahir rahmanir rahim. Bismillah malamai sun yi maganganu da yawa akan ta. Akwai inda suka yi ijma'i. Na farko, duk malamai sun yi ijma'i akan cewa bismillah alqur'ani ne, bismillahir rahmanir rahim wanda alqur'ani ne, domin ta zo a cikin suratul naml, innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Saboda haka babu wanda yake jayayya akan cewa alqur'ani ne. Sannan dukkan malamai sun yi ijma'i akan cewa ba a bude suratul tauba da ita ba. Suratul tauba farkon ta babu bismillah, daga karshen suratul anfal sai a shiga bara'a. Wannan mahallin ijma'i ne, inda suka yi sabani shine banda waɗannan gurare. Na farko dai, ba sa sabani akan kasancewa alqur'ani ce, ba sa sabani akan cewa suratul tauba babu bismillah. To sauran surori fa, wasu suka ce ita bismillah aya ce a kowace sura in banda tauba. To kowace sura, to bismillah aya ce a cikin ta. Sauraka Fatiha ta fara da ayatu ta farko bismillahir rahmanir rahim. Suratul Baqara ayatu ta farko bismillahir rahmanir rahim. Suratul Ali Imran ayatu ta farko bismillahir rahmanir rahim. Nisa ayatu ta farko har zuwa karshen Al-Qur'ani. In banda suratul Tauba. Waye ra'ayin wasu daga cikin malamai ne, wasu kuma suka ce a'a, ita suratu ita bismillah ba aya bace a farkon kowace sura. Ba wai suna nufin ba aya bace alqur'ani, aya ce alqur'ani, amma a kowace sura wannan kawai dai ana farawa da ita dan tabarruki ne. Wasu kuma suka ce a'a, aya ce mai cin gashin kanta, ba aya ce a cikin kowace sura da aka ambata ba, amma aya ce ita mai zaman kanta, ana kawo ta ne dan kawai a rabe tsakanin sura da ta gabanta, saboda haka ita ma cin gashin kanta take. Ra'ayi na ƙarshe, wanda kuma shine yafi ta fuskar dalili, cewa aya ce a cikin Fatiha, sura bismillah aya ce a farkon Fatiha, kamar yadda take aya a cikin suratul naml, dama ba wannan ake magana ba. Sannan a farkon Fatiha aya ce, sannan a ƙarshen abin nan sannan kuma a sauran surori aya ce mai cin gashin kanta, an kawo ta ne domin ta zama ta rabe tsakanin kowace sura da ƴar uwarta. Dalilin da yake nuna cewa aya ce a Fatiha, ijma'in sahabbai da suka yi a wajen rubuta ta a farkon surar Fatiha, tare da cewa gabanin Fatiha babu wata sura, bare a ce an kawo ta don ta rabe tsakanin Fatiha da sura da take gabaninta, amma kuma an kawo ta a farko, wanda wannan yana tabbatar maka da cewa hada take da Fatiha. Dan ba zai yiwu ba sahabbai su yi ijma'i akan tabbatar da wani abu a cikin alqur'ani wanda ba haka din yake ba, tilas tunda har sun tabbatar da wannan a farkon suratul Fatiha, yana nuna cewa wani bangare ne daga cikin suratul Fatiha. Sannan hadisin Ummu Salama da aka tambaye ta game da karatun Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai ta ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yuqatti'u qira'atahu ayatan aya. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana daddatsa karatunsa aya aya, wato yana tsaya kan aya, sai ta ce yana karantawa bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ازوا قرشن سوره كaga sai ta ambato bismillah a farko wanda tace haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake karatu. Hadisi ne sahihi, Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi sun fitar da shi. Sannan kasancewar ta fasila ce, wato tana rabe tsakanin kowace sura da irwata wacce ta gabace ta. Akwai hadisi a cikin Muslim al-Bazzar kikkiawar salsala, hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu, da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama baya gane karshen sura har sai an saukar da bismillahir rahmanir rahim, sai ya san cewa wannan sura ta cika, sannan kuma an fara sabuwar sura. Haka Abdullahi dan Abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama la ya'rifu khatimatas sura hatta yanzila bismillahir rahmanir rahim, alima anna sura qad khutimat aw ibtudi'at suratun ukhra. Kaga wannan yana nuna kenan bismillah tana zuwa karshen sura dan ta bayyana cewa surar da ta gabace ta kare yanzu wata sabuwar sura ce za a shiga kuma abin da yake kara tabbatar maka da cewa ba sura ba aya bace a cikin sauran surori aya ce mai cin gashin kanta hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i fi amal al-yawm wal-layla surwayto shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna suratan min al-qur'ani 30 ayatan shafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wata sura a cikin al-qur'ani ayoyin ta 30 ne ta ceci wani mutum a gurin Allah har Allah ya gafarta masa suratu tabara suratul mulk ayoyin ta 30 ne banda bismillah kaga wannan yana nuna cewa bismillah ba a lissafa ta cikin sauran surori shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ayoyin ta 30 ne da a ce an lissafa da bismillah to da zai zama ayoyin ta 31 saboda haka sura ce aya ce wacce take tare da kowace sura dan ta bayyana cewa sura da take gabaninta ta kare kuma anan lokacin da muka yi tafsirin suratul kausar mun karanta hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam hadisin Anas wanda yake cewa wata rana muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya dan gengeda can sai ya daga kansa yana murmushi sai muka ce ya rasulullahi ma adhakaka me yasa ka murmushi sai ya ce nazalat alayya anifan suratun fatara bismillahir rahmanir rahim inna atainaka al-kawthar hazwa karshen sura yace muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai dan gengeda kadan sannan sai ya bude idan sai yana murmushi sai muka ce ya rasulullahi me yasa ka dariya me yasa ka fara'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dazin nan wato cikin baccin nan da yayi an saukar mata da an saukar masa da wata sura sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautsar har zuwa karshen sura wanda yana nuna cewa kowace sura tana saukowa tare da bismillah amma ita bismillah kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa tana rarrabewa tsakanin kowace sura da irwata don haka magana mafi rinjaye shine bismillahir rahmanir rahim tana cikin suratul fatiha malamai sun yi sabani wajen wajibcin karanta ta a sallah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab to tilas ne sai an karanta da bismillah magana mafi rinjaye ana karanta bismillah amma sirran ba jaharan ba sirran ana karanta bismillah sirran ba jaharan ba hadisan da suka zo da cewa a karanta ta jaharan dukkanin su akwai magana akan ruwayar su hadisan da suka zo kuma cewa kamar hadisin Anas da yake cewa yayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayan Abubakar da Umar amma bai ji suna bude karatun su da bismillah ba ko kuma yace ya ji suna bude karatun su da alhamdulillahi rabbil alamin malamai suka ce abinda yake nufi anan bai ji suna bayyana bismillah ba wai yana kore bayyana bismillah din ba wai yana kore karanta bismillah din ba saboda karanta bismillah din ya zo a cikin wasu ruwayoyi daban saboda haka masallaci zai karanta bismillah a farkon karatun sa a asirce sannan kuma ya karanta sauran ayoyin da suka zo na suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin talikai arrahmanir rahim mai rahama mai cikakkiyar rahama kuma mai jin kai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin wadanda kai musu ni'ima wala ghayril maghdubi alaihim ba wadanda kai wa fushi ba ko ba wadanda aka yi wa fushi ba wala dallina ba kuma batattu ba amin Allah ka ansa na'am bismillah da sunan Allah anan jarun wa majrur a ka'idar larabci duk inda aka kawo aljar wal majrur to yana da muta'alliq yana da amil dinsa menene amil dinsa malamai sun yi ta sukuwa anan malaman nahwu wanda kuma nan kun sani ba ma wato bude wannan fage na nahwu da yawa saboda galibi masu sauraro ba fahimta wannan zasu yi ba amma dai abinda ake kaddarawa anan ana kaddara fi'ili ne mutaakhir kuma munasib tunda suna magana za a kaddara shi da farko ne ko daga karshe to amma magana mafi rinjaye shine za a kaddara fi'ili ba ismi ba saboda galibi af'al sune suke aiki amma al asma koda suna aiki ne bi shurut amma fi'ili shine yake aiki fi abi fi ma'mulihi ba tare da sharadi ba saboda ka kaddara shi fi'ili ne sannan a kaddara fi'ilin daga karshe saboda aka kaddara shi daga karshe za a fi samun hasru abinda a larabai suke kira hasru shine kamar ka ce da Allah da sunan Allah shi kadai saboda ka kaddamar da jarun majrur din akan amil dinsa da sunan Allah shi kadai abda'u ko aqra'u ko aqulu ko af'alu duk abinda zaka kaddara shine fi'ilin to kaga ya kaddara shi daga karshe ya fi kaddara shi daga farko saboda ka kaddara shi da karshe a ka'ida ta larabci za a fahimci wani abu na takaita wannan neman taimakon naka ga Allah shi kadai ba wani sabanin in ka kaddara shi daga farko sannan kuma ya zama fi'ili ne munasib wato ya dace da aikin da zaka yi shi yasa aka goge shi ba ambace shi ba kace bismillahir rahmanir rahim saboda in mai karatu ne yace bismillah kaga fi'ilin da za a kaddara karatu idan wato wanda zai ci abinci ne yace bismillah kaga tashi kaddarawa fi'ilin da za a kaddara akulu ko to haka kowane abu bismillah usafiru bismillah arkabu aka bar fi'ilin ba a ambace shi ba dan kowa ya kaddara fi'ilin da ya dace da irin aikin da yake yi sannan bismillah Allahu ismul jalala alamun ala dhati in aka ce Allahu suna ne wanda babu wani wanda ake kira da wannan suna sai Allah sauran sunaye akan samu wasu su zama sifofi ne ga wasu mutane kamar ar-rahim ana yin sifanta mutum da ar-rahim haka sifanta annabi wa kana bil mu'minina rahima haka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa rahim ne bil mu'minina raufur rahim bil mu'minina raufun rahim kaga sunan rauf suna ne na Allah haka nan sunan rahim suna ne na Allah amma akan iya sifanta wani Allah da shi haka nan as-sami'ul basir akan iya sifanta wani Allah da shi waja'allahu sami'an basira kaga ana nufin kuma mutum to amma kalmar Allahu alamun ne ala dhat shi yasa sauran duka sunaye sukan biyo bayanta dan su zama sifofi gare ta kamar yanzu ana aka ce bismillah sai aka ce ar-rahman ar-rahim da ar-rahman da ar-rahim duk suka zama sifofi ne na Allah kuma karmar Allahu tana nufin al-ma'luhu bihaq wanda ake bauta masa da gaskiya saboda haka ita kanta kalmar tana nuna tauhidul uluhiyya ana nufin Allah ta'ala shine wanda ya cancanta a bauta masa bisa gaskiya idan akwai wasu abubuwa da ake bautawa da ƙarya to shi Allah ta'ala shi da gaskiya ake bauta masa in akwai wasu abubuwa da ake bautawa to ana bauta musu da gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil Allah shine gaskiya duk abinda kuke bautawa ba shi ba to ƙarya ne saboda kalmar Allah tana nufin al-ma'luhu bihaq tana nufin wanda ake bautawa da gaskiya saboda haka tana ishara zuwa ga tauhidul uluhiyya kaga kalma ta farko ita ce lafzul jalala kuma da ita aka fara bude waɗannan a kalmomi na farko na wannan alqur'ani dan a nuna maka cewa babban hadafin da annabawa suka zo da shi shine tabbatarwa da Allah ta'ala bauta shi kadai ba tare da hada shi da wani ba haka ban a faɗi komai sai da aka fara kawo ismul jalala sannan kuma wannan lafzul jalala din yana nuna kadaita Allah ta'ala da bauta shi kadai wanda zai nuna maka gaya ta farko ita ce farkon abinda Allah ta'ala ya fara bude littafinsa da shi shi yasa yace ban halicci mutun da aljanna sai dan su bauta ba. Sauran abubuwa duka suna ciki wannan manufa ce ta farko, wato suna zama ciko ne ga wannan manufa ta farko. Bismillahir Rahman, Allah mai rahama, kalma Ar-Rahman siga ce ta fa'lan, fa'lan kuma tana nufin mubalaga, wato wanda yake da cikakkiyar rahama. Rahama sace rahama ce take mai yalwa, Ar-Rahmatul Wasi'a. Shi yasa da Allah ta'ala ya tashi maganar istiwa'i sai ya kawo sunan Ar-Rahman, Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, bai ka Ar-Rahim ba, saboda domin a wannan lokaci ana fahimtar yalwar rahamar sa ce ga kowa da kowa. Saboda haka Ar-Rahman sifa ce, abinda sifa ce da take nuna sifantuwar Ubangiji da rahama yalwatacciya, saboda cewa rahmati wasi'at kulli shay. Ar-Rahim sifa ce da take nuna Allah ya sifantu da rahma, kuma sifa ce da take nuna wannan rahama din tana isa ga waɗanda Allah ta'ala ya so ya isar musu da ita. Don haka wancan sifa ce da take nuna, sifa ce da take nuna rahmatullahi alwasi'a. Ar-Rahim kuma tadullu ala rahmatullahi alwasila, can sifa ce da take nuna rahmar Allah da take da yalwa, wannan kuma Ar-Rahim sifa ce da take nuna rahmar Allah tana da ta'alluki da bayinsa. Shi yasa aka yi amfani da tawakkalu bil mu'minin rahima ba a ce rahmanan ba. Sannan Ar-Rahman ba wani wanda ake sifantawa da ita saboda yalwar rahmar, saboda Ar-Rahim bil mu'minina raufur rahim, ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam ce liyakum laka qalbur rahim, shi zama kana da zuciya mai tausayi. Kalmar rahim ana iya sifanta makhluki da ita, amma kalmar rahman saboda yalwatacciyar rahama ce da ta yalwaci duk alkaunu gaba daya, sai zama na banda Allah ba wanda ake kira rahman. Shi yasa Musailama da ya so izgili, da ya so yi wa Allah rashin kunya, sai ya lakabta wa kansa Rahmanul Yamama. To ka duba irin sakamakon da Allah ya yi masa, ya zama na an kakaba masa sunan Al-Kazzab, makaryaci har tashin alkiyama. Duk sanda aka kira shi sai an ce Al-Kazzab, makaryaci. A cikin sunayen sifofin Allah, kafirai suna inkarin wannan Ar-Rahman din, wahum yakfuruna bir-Rahman, qalu wa mar-Rahman. Shi yasa lokacin da Anasar zai rubuta cejejeniya da su a sulhul Hudaybiya, aka rubuta bismillahir rahmanir rahim, Suhail yace a dakata, mu ba mu san Ar-Rahman ba, kawai mu rubuta mana bismika Allahumma. Annabi yace agoge ya rubuta, saboda a lokacin Annabi ya alkawari yace dukkan wani abin da za su bujuro min da za a samu sulhu tsakanina da su, mu girma madakin Allah, zan ba su. Shi yasa suka rika bujuro da abin da suka ga dama, Annabi yace a ba su. Karshe kuma sulhun ya zama fathun mubina, ya zama fathan mubina, ya zama babban fatahi ga musulmi. Saboda haka suna inkarin Ar-Rahman, su sun san Allah, sun san Allahu, amma ba su san Ar-Rahman. Shi yasa Allah ya ce qul ud'ullaha wa ud'ur rahmana ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Kirawo Allah ko kirawo Ar-Rahman, duk wanda kuka kirawo sunan Allah kuka kirawo, domin yana da sunaye mafiya kyau. Waɗannan Ar-Rahmanur Rahim suna tabbatar mana da tauhidus sifat, sifatillahi subhanahu wa ta'ala, cewa Allah ta'ala ya sifantu da sifofi waɗanda suke mafiya kyau. Al-husna shine mafiya kyau. Me yasa suka fi kyau? Saboda sun kunshi dukkan wata kamala. Yanzu duk wata sifa da zaka sifanta mutun da ita, to sai ka samu wannan sifar tana da iyaka, ba ta da kamala, tana da nakasi. In ka sifanta mutun da mai ilimi, to dole akwai abin da ya sani, akwai abin da ya sani ba. Alimta shay'an ne wa gabat anka ashiya'u, ka san wani abu ne, amma abin da baka sani ba sai yawa. Aiwa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Amma in ka sifanta Allah da ilimi, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, babu wani abin da yake yake koyuwa ga Allah amma ya zuba rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama ahata bi kulli shay'in ilma ilmin sa ya kewaye komai saboda haka kaga ashe sifa ta ubangiji tana da kamala amma dukkan wani makhluki sifar sa akwai nakasi a cikin ta in ka ce Allah alhayyu ne aka ce mutun shi ma ana kiran shi alhayyu yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyit min alhayy to alhayat ta dan adam alhayat rayuwa ce masbuqatun bi adam sannan yalhaquha masbuqatun bi adam sannan yalhaquha fana da can ba shi kuma daga baya za zo babu shi kaga rayuwar ta shashi ta gaitacciya ce naqisa ce ba kamila bace amma alhayyu allazi la yamut shine wa Allah wa tawakkal ala alhayy allazi la yamut kaga ashe rayuwar Allah lam yasbiqha adam babu lokacin da babu Allah daga baya aka yi shi a ko da mancan akwai shi sannan kuma babu lokacin da za a ce babu shi saboda kaga rayuwar sa ta ce kamila to kaga ashe sunayen Allah sun zama suna da kamala ta wannan nahiya saboda sunaye ne waɗanda suka kai matuƙa wajen kamala dan haka suka zama husna sannan abu na biyu duk sunayen Allah a'lam ne kuma awsaf ne suna ne kuma yana tattare da sifa sabanin ni da kai za mu iya daukan wani suna amma sunan ne kawai fankon ne amma in aka duba sai aka cewa babu ma'anar wannan sunan tattare da mu ko ba haka ba ba samu a ce wani jarumi amma kwa tsoro sau haka za ka ga ce sunan shi sabiru amma kuma ya fi kuma fada ga shi sabiru amma kuma mafada ce to ma ban da Allah duk sunayensa duk abinda ya suka nuna na ma'ana to Allah yana da wannan shi yasa in aka ce Allah gafurur rahimun ne ku ce wa rabbukal gafuru zur rahma haka sunayen Allah suna tattare da sifa shi yasa sunayen Allah suka zama al-husna mafiya kyau sabanin sunayen sabanin wasu wanda wasu sunayen na wasu wanda ba Allah ba haka ar-rahmanur rahim ishara ce zuwa ga tauhidul asma'i was sifat wanda shi ma wani fage ne mai fadi to sannan ubangiji ta'ala ya bude da alhamdulillahi rabbil alamin wanda kuma gashi lokaci yayi dole mu kwana anan sai ayi hakuri sai sati mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in